أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا من الراشدين بفضلك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وبول الشهوات إلى جنات القربات. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرأي والله سبحانه وتعالى بوديا وندا بسا قدرا وسدير دسنا من تي وسا يتارا مواتكم وندا مسلاتي ميتار البركة دون تي قبر تفسير القرآن ميقرما يو منارانا تلا حديث ترد وتر رمضان إجراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم دغ مكة زوا مدينة شكرا دوب ديا دريخ دود تلاتين دا تقوص وان ديا جيد دا هدود وتن شدة ميلادية حيهو النبي عيسى إن صح شكرا دوب بدا قوم شابك ميلادية. فاتا الله سبحانه وتعالى ينونا من غسكيا غسكيا تي بابو ايكم بنتا كما غفرت منا قرابورن مو دغو د مهيفن مو باكي دايا يا سنيا الجنه تي مكومن مو برحمته يا ارحم الراحمين. منا ادعو تا الخير وير سركا تصاري wannan tafsiri Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhair ya gafarta musu zunuban su ya sanya da mu da su aljannar je makomar mu. Waɗanda ba su da lafiya gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya. Ya lamu da ke da lafiya Allah ka tsara mana lafiya ka ba mu ikon aikata aikin alkhairi da lafiya da ka ba mu. Yan uwa masu daraja, mu a cikin suratu Maryam wato mun zo daidai aya ta 53 bayani kan annabi Musa da shi da ɗan uwansa annabi Haruna, kuma irin gogwar maya da annabi Musa da Haruna suka yi bacan tare da katan kafirin nan Fir'auna, wanda ya yi guluyi a cikin lamari na duniya ya sa tsammanin ba za ya mutu ba, idan ya nemi duniya kuma Allah ya bashi duniya. Amma a ƙarshe, to da ba sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, idan mutun ya cika kwaramiya sai Allah subhanahu wataala ya kasa shansa. Fir'auna yayi kafirci matukar kafirci, yayi kuma bagawa matukar ketar iyaka. Malaki Allah subhanahu wataala hakimun ne, mai hikima a cikin lamarin sa, to yake jinkirtawa bayunsa a wani lokaci akan asar suke yi, sai lokacin da dab Allah subhanahu wataala yari na azabtar da su sai a azabtar da su. Haka al'ada ta Allah subhanahu wataala yake yi da duk wanda ya kawo girman kai. To duk kuma duk yadda dan adam zaka yi mulki a yanzu duniya, ba za ka yi mulki iri da Fir'auna ya mulki ba. Don Fir'auna a tarihi ya nuna cewa ya umarci daga cikin mutanensa akan su kashe mahaifansu baki daya. Fir'auna yake da mulki na ya yanke jarirai da dama, yadda muka yi bayani a jiya. Fir'auna ya yi abubuwa da dawa na tsagawa, har Allah da kansa ya ce innahu aliyan minal mufsidina. Ya yi wata mutum ne wanda yake ɗaukakakke a wajen ɓanna, ya zama tsaƙifin ɓanna. To mun yi bayani a kan wannan, sannan kuma da iri yadda Alayhi Musa alaihi afdalu salatu wa atammu taslimi munaja da Allah subhanahu wa ta'ala, ya gana da Ubangiji maɗaukakin sarki, har ma ya nemi a sanya ɗan uwansa ya zamanto shi ma annabi, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tukanya masa. Addu'a ta annabawa karɓaɓɓiya ta, sannan kuma sun fi kowa jaraba a duniya. Da haka yau za mu shiga bayani ayata atan 54, shi ne bayanin annabi Isma'il ɗan annabi Ibrahim. Sai Allah yake cewa
wankur fil kitabi Isma'il,
na'am,
innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya.
Allah subhanahu wa ta'ala yake ce manzala sallallahu alaihi wa sallam, wadhkur fil kitabi Isma'il, ay wadhkur ayyuha ar-rasul fil qur'an al-munazzal alayka qabr Isma'il bin Ibrahim alayhi as-salatu was-salam. Allah ce ka ambata musu ya kai wannan manzo mai daraja a cikin alqur'anin da ake sabkar maka. Da mu gani alqur'ani yayi sabka guda uku. Allah subhanahu wataala ya sabkar da alqur'ani sabka guda uku. Sabka ta farin daga Allah subhanahu wataala zuwa lauhul mahfuz, daga lauhul mahfuz zuwa sama ta zuwa baitul izza, sama ta duniya wannan, daga baitul izza zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To sabkar da ake ma alqur'ani, waccan sabka ta daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza, ita ce saukar da Allah subhanahu wataala yake bayani a cikin alqur'ani cewa inna anzalnahu fi lailatil qadr.
Inna anzalnahu fi lailatil qadr.
Allah subhanahu wataala ce mun sabkar da wannan alqur'ani a cikin daren lailatul qadr, daga mi daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza, wannan shine saukar. Amma sabka ta ƙarshe da ake wa manzala sallallahu alaihi wasallam, ta ce sabka tsaye sabka ta kusan shekara 23, tunda ya sare shekara 13 a Makka, ya shekara 10 a Madina, ya aka hada ga 13 ga 10 suka ta shekara nawa 23. Sai da Allah subhanahu wataala ya shekara 23 yana sabkar da alqur'ani. To sai Allah subhanahu wataala ce ka ambata musu labarin annabi Isma'il da annabi Ibrahim, amincin Allah ya tabbata a gare su. Wato sai Allah ce innahu kana sadiqal wa'di, lalle shi annabi Isma'il ya kasance kana sadiqal wa'di. Nan ismu fa'il ne ala wazni, ismul fa'il ne ala wazni fa'il, sadiq ala wazni fa'il, gummalun mansar. Allah ce lalle shi annabi Isma'il ya kasance mai cika alkawali, bai taba ɗaukar alkawali ba sai ya cika wannan alkawalin, saboda alkawali a wuri mai girman gaske. To annabi Isma'il yake mi yake cika alkawullin da ya ɗauka tsakaninsa da mutane, sannan kuma tsakaninka kai da Allah subhanahu wa ta'ala akwai alkawalin da kai ka ɗauko tsakaninka da Allah. bayan alƙawarin tsakaninka da Allah sannan kuma akwai alƙawarin da kake duka tsakaninka da mutane Allah subhanahu wataala yake cewa wa aufu bil ahdi innal ahd
wa aufu bil ahdi innal ahd kana mas'ula
Allah subhanahu wataala ce ku dinga cika alƙawarin da kuka doka domin shi alƙawari abin cika abin tambaya ne to aya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisin Muslim annabi yake cewa ayatul munafiq arba alama da ake gane munafiki alama ce guda hudu idza hadatha kadhaba idan yana magana sai dinga jero ƙarya cikin magana sa ta goma gawa ɗaya takwas duka ƙarya ce sannan wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alkawali zai saba sannan kuma idan aka bashi amana zai canye a ƙarshen sannan kuma idza khasama fajara idan yayi husuma aka so raba su ya kirabuwa alama ce ta munafiki inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah subhanahu wataala ya yabi annabi Isma'il yabo ne Allah subhanahu wataala yake wa annabi Isma'il shi annabi ne kuma babansa annabi ne yadda Allah subhanahu wataala ya kira sunan annabi Isma'il a alqur'ani a hurare 12 to annabi Isma'il Allah sai ya yabe sai innahu kana sadiqal wa'd lalle shi annabi Isma'il ya kasance ne cika alkawalin da ya doka idan yayi alkawali yake cikawa sannan kuma bayan gashi da amana ya suka ta cika alkawali sannan wa kana rasulan nabiyya ya zamanto manzo ne zuwa ga wata tawaga ta Laraba da aka kabila ta Laraba da Allah subhanahu wataala yami ya turo sa kansa mu gane annabi Isma'il bayan shi annabi ne yana da cikin annabawan da suke jeri na annabawa Larabawa duk cikin annabawan da Allah subhanahu wataala ya aika annabi guda hudu ne zuwa biyar suke annaba suke Larabawa dukkanin su ajamawa ne ba Larabawa annabi Isma'il yana cikin waɗannan annabawan Larabawa saboda ya tashi a garin Makka tare da Larabawa asalin su ne foundation ta kafa garin Makka kabe da zamu gani a nan gaba to annabi Isma'il ba larabe ne Allah subhanahu wataala ya ce innahu kana sadiqal wa'd lalle shi annabi Isma'il ya kasance mai cika alkawalin da ya doka sannan wa kana rasulan ya zamanto manzo ne Allah subhanahu wataala ya ba sa manzanci sannan wa kana rasulan nabiyya bayan zaman sa a manzo sannan kuma shi annabi annabi ne daga cikin annabawan Allah subhanahu wataala yadda mun sha bayanin bambanci tsakanin annabi da manzo hadisin ya tabbata da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa watan lokacin da aka haifi annabi Isma'il magana annabi Isma'il shine wanda Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin cewa babansa annabi Ibrahim yayi mafalkin yana yanka sa a wannan abin ya zo a alqur'ani sai annabi Ibrahim yake ba da labarin dan sa yace ya bunayya inni ra'a fil manami anni azbahuka
qala ya bunayya inni
annabi Ibrahim yana karami babansa annabi Ibrahim sai mafarkin cewa gashi yana yanka ɗansa da hannunsa to mu gane mafarkin annabawa gaskiya ne yana daga cikin alamar da aka fara annabi ya fara gane cewa wahayin da aka fara manzo sallam shine bi ru'ya salih alama ta annabtansa shine akwai mafalkai na gaskiya to annan mafalkin annabawa gaskiya ne idan annabi mafalki a wato abin kamar wahayi ne gaskiya ne to sai annabi Ibrahim ya ce madanarsa Isma'il nayi mafalkin ni ina yanka ka fanzur ma za ta ra ka dibi miye ka gani miye kake gani a cikin wannan abin قال يا أبتي يتي يا بابانا افعل ما تؤمر كأيكة عبد الله سبحانه وتعالى يؤمر تيكا دم مفلكينك أمني لك الله سبحانه وتعالى يتي ستجدني إن شاء الله من الصادقين إن الله يدى كاسا يرزك ما سوح قولي Nabi Ibrahim sai ya kama ɗansa ya tare shi zai yanka suka bar garin aka je zai yanka shi sai da Annabi Ibrahim ya kwantar da shi yace ya baba yace me yake da suna yace baba ka wasa yukarka saboda karka je gun yanka ni jini ya tumayo ka je gida kuma mamma ta gani hankalinta ya tashi na biyu yace idan zaka yanka ni ka daure huskarka saboda kar tausayi ya kama ni ka kasa zantar da umarnin Allah subhanahu wataala ga Annabi Isma'il ya kwantar da Annabi Ibrahim ya kwantar da ɗansa Isma'il zai yanka sai Allah subhanahu wataala ce wafadainahu bi zabahin azim sai Allah subhanahu wataala ce
falamma aslama wa sallahu lil jabin
na'am
wa nadaina
ga Annabi Ibrahim ya ce ɗansa zai yanka ya kwantar da shi ya wasu ɗansa zai yanka sai Allah subhanahu wataala ce sai muka kira muka ce ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya hakikan ka gaskantar da mafarkin da kai Allah ya ce muka fanshi Annabi Isma'il bi zabahin azim a wata aya da wata abin yanka mai girma shine Allah subhanahu wataala ya ba sa ragon da zai yanka marmakon Annabi Isma'il Allah ya ce inna kazalika najzi al-muhsinin lalle musu Allah haka muke sakan kama wanda suke kyautatawa kaga Annabi Isma'il tun yana karami ya mai da lamarinsa ga Allah subhanahu wataala sai yasa bayan Allah mu dinga mai da lamarin mu ga Allah subhanahu wataala domin mu ga haske a cikin rayuwarmu wallahi duk wanda bai mai da lamarinsa ga Allah yana cikin tashin hankali ba za ka ƙare ganin abubuwa da dama a rayuwa amma idan ka mai da lamari ga Allah subhanahu wataala to sai Allah subhanahu wataala ya zamanto maka haka Allah yace a cikin hadisi al-qudusi ana inda zabdi anni inda wanna abdi ni Allah subhanahu wataala ina akan inda zaton bawa na yake duk inda kake tunani Allah subhanahu wataala abinda kake tunani da Allah to Allah ya huce nan zai maka abinda baka tunani to da haka Annabi Isma'il da Annabi Ibrahim suka miye da lamarin ko Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya turo mala'ika ya kira Annabi Isma'il yace kai dai Annabi Ibrahim ka kaskantar da mafalkin da kai sannan kuma Allah subhanahu wataala yana kanya da masu min da masu kyautatawa malume suka ce ihsani kamar da zuwa cikin hadisin jibril cewa an ta'budallaha ka annaka tarahu ka bautawa Allah madaukakin sarki kamar kana ganin Allah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka idan baka ganin Allah to Allah subhanahu wataala yana ganinka to Annabi Isma'il dan Annabi Ibrahim hadisi na Bukhari a cikin sahih Bukhari ya kawo wannan hadisin cewa Annabi Isma'il lokacin da ake shayar da shi Annabi Ibrahim ya dauki mahaifiyarsa watan Hajara suka tafi da ita daga da suka dauki wani awal abinci na dabino da kuma abin sha da dan abin su na sha na abin da ke suke sawa ruwa sai ta yi da ummu Isma'il da daji sai da zo gun wata itaciya mai ni'ima a wani gari da ake ce ma Hijaz ya ga ce Hijaz gari a tsakar duwatsu ya kai su wani gari huri a tsakar duwatsu sai ya barta sai ya jiyo sai Hajara ta taso ta biyo Ibrahim tana kiran Ibrahim falam yal waja'ala la yaltafitu ilaiha sai Annabi Ibrahim bai ma juyo gonta ba kaga matarsa ce da ɗansa jariri yana son su kuma ya baro su a cikin daji ya juyo fa qalat lahu sai ta ce ma Annabi Ibrahim Allahu alladhi amaraka bi hadha Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya umarce ka da wannan bi ma'ana Allah ne ya baka umarnin ka kani ne dan dana a cikin wannan dajin فقال نعم sai yace mata eh faqalat kajibu dar mace mai imani sai tace idan la yudayina haqiqan Allah madaukin sarki ba zai tozarta da mu ba ba zai walakantar da mu ba mata annabi ibrahim tayi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ta yarda da duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi kasa ya ba su shi yasa wallahi duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ta ga ya sanya ka a ciki to kar kai da na sani akan wannan abu kar ka ji haushi Ali ibn Abi Talib karama Allah wajhahu yake cewa radina qismatul jabbari fina lana al-ilmu wa lil a'da'i malu kaga shi yayi da kasan da Allah subhanahu wa ta'ala ya basa yake radina qismatul jabbari fina mun yarda da kasan da Allah subhanahu wa ta'ala yayi ba kowa yake lana al-ilmu mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ilimi yasa mun gane addini amma walil a'da'i malu makiye mu duki Allah subhanahu wa ta'ala ya basu hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi yake cewa man yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fid din wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake nihi da alkhairi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da shi addini ashe idan kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da kai addini ko da baka da ko dala wallahi Allah ya san nihi yana nihin alkhairi da kai ne bace haqiqan Allah subhanahu wa ta'ala ba zai walakantar da mu ba summa raj'at sai ta dawo daga biyar mijinta Ibrahim fa talaqa Ibrahim sai annabi Ibrahim ya tahi ya bar wannan matar sai da ya kai inda ba ta ganinta ya haye duwatsu ya tafi wastaqbala bi wajhi albayt sai ya juyo da fuskar sa da wannan dakin sai ya daga hannu sai da addu'a يا ربي إني أسكنت من ذريتي
ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم
نعم
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس
Annabi Ibrahim ya daga hannu ya ce Rabbi ya Ubangiji na ya Allah na inni askartu min zurriyati hakika ni na zama da iyallaina matata da daddana biwari da wani kori wani huri ghairi bi zar'in wanda hurin ba ma tsiro ba ruwa ba abinci kuma ba alamun ma abin zai sauko yace inda baitaka al-muharram gun ɗakinka wanda yake ɗaki ne mai alfurma ɗakinka ba ke da inda za a gina ɗakin Ka'aba a nan ne annabi Ibrahim ya kai ya aje ɗansa da matarsa ya ce rabbi li yuqimus sala ya ce ya Allah na yi wannan don su tsaida sallah sai ya ce ya Allah ka sanya hankalin mutane zuwa gare su ka taimaka musu ka taimaka wa wannan illan sannan kuma ka arzikta su daga ayayi tace yace tsammanin za su gode maka ya Allah subhanahu wa ta'ala sai annabi Ibrahim ya tahiyarsa yanzu ana nan ya bar matarsa Hajara da Isma'il abincin da ya bar musu da ruwan da ya bar musu faranan suna ci sai suka kare yanzu sai Hajara ta tashi tana neman ina za ta samu ruwan da ɗanta ya matsa mata da kuka yana jin kishirwa ita kuma ba komai a cikin jikinta ballanta na ɗanya ya samu nono hankalinta sai ya tashi ka san mace game da ɗanta kamar abin da cikin rayuwa ce sai ta tashi tana neman ruwa sai ta ga wani dutse ne yake kusa gare ta sai ta ga dutsen Safa shi ne yake kowane dutse kusa gare ta sai ta taka wannan dutsen ta ga ko za ta ga wasu mutane da za su taimaka mata ko kuma alamun ruwa ta je ta nemo ta diba gabas da yamma a kan wannan dutse ba ta ga kowa ba sai ta jiyo ta ruga ta yi marwa ta je can ba ta ga kowa ba ta ƙara jiyowa ta zo Safa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ta yi tahiyya guda bakwai ibnu abbas radiyallahu anhu ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa zalika sa'yun nasi bainahuma daga nan ya ka samu yin Safa da Marwa a tsakanin dutse wanda kaje kai sa'ayi tahiyya tsakanin Safa da Marwa wanda rukuni daga cikin rukunin hajji
idan ka je baka yi ba kusan hajjinka ma baya nan to wa asalin a samu Safa da Marwa Hajara ce mata Annabi Ibrahim uwar Annabi Isma'il gun neman ruwa ana nan tana ci saman dutsen Marwa sai ta ji wani sauti jiwa tana tsammani ko ta samu wanda zai taimaka mata Allah subhanahu wataala ya turo mala'ika da yake ruwayar Imam Ahmad ba haka ta kawo ba mala'ika da yazo sai ka mata agaji na ayyami na ruwa a hadisin aka ce ya buga diddigen sa ne ko suka ce a gyara shi ne buga diddigen sa inda yake wasa sai ruwan zamzam suka bullo sai ta kasance tana gyara wannan wurin tana gyara su ruwan suna bulluwa sai tana gyarawa saboda su kwanta har ma manzo Allah ke cewa yarhamullahu umma Isma'il law tarakat zamza aw qala law lam taghrif min al-ma'i lakanat zamzam 'aynan mani'a annabi yace Allah ya mabuwa annabi Isma'il albarka Allah ya jikanta ba dan da ta wanne tayi wannan ramin ba annabi yace wallahi da ruwan zamzam sun zamanto tabki wanda yana ke gudana duk duniya ko sai da ko yana sai ya zo ita ce ta gyara wannan tabkin ruwan zamzam haka samu bi'iru zamzam wanda in ka je maka kasha har ma manzo su suke cewa ma'u zamzam lima shuri bala ruwan zamzam Allah subhanahu wataala yake biyan bukatar da duk annuman da ka sha da ruwan zamzam da kana bukatar aihuwa bawon Allah baka aihuwa annabi ce da zaka dauki ruwan zamzam ka kudurtar da niyyarka da ya Allah ka baka ya baka aihuwa wallahi Allah zai baka hadisi na sahihi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wata dawowa ta duniya in dai zaka sha ruwan zamzam ka roki Allah annabi ce Allah zai biya maka wannan bukatar Allah ya ce annabi ya ce Allah ya yi mabuwa annabi Isma'il rahama da ta bar su wannan ruwan bata gyara ba da ruwan zanzan su zaman to teku tauki a ko ina suna gudana a cikin duniya da ka ɗan uwa musulmi shi yasa ake son a lokacin da mutum ya je ɗakin Ka'aba bayan kayi tawafi guda bakwai kayi sallah a makamu Mahmuda a makamu Ibrahim afwan idan kai raka'a bi a makamu Ibrahim malmai suka ce sai ka zo ka sha ruwan zanzan inda son samu ma ka yawo ka watsa maka kaki ta wuce gun wato sa'ayi baina Safa wal Marwa to da tayi wannan abin yanzu ga ruwa sun samu kenan abinci ya samu sai tsuntsaye suka zo akan wannan ruwan to wata kabila cikin kabilun Larabawa sun fito daga wata kasuwa sai suka tsinki alamar tsuntsaye a wannan wurin sai suka turo su jama'a suka ce mu dai asalin a tarihi wancan wurin ba taɓa samun ruwa ba amma dai ba za mu kasa ba wane da wane ku je ku diwa wani wai mu yake fara don mun ga tsuntsayen da idan ba ruwa ba su zama a wannan wurin sai suka zo suka iske Hajara da ita da Isma'il sai suka ba mutanen su labari cewa lalle an samu ruwa ga ma mace da yaro a wannan wurin sai suka zo suka ce mata muna buƙatar idan mu zaki da mu ban mu dan zauna a wannan wurin ta ce ba matsala amma sai dai kad na san ku da matsala ne matsalar Laraba suke da kabilanci wanda abubuwa da dama suke faruwa a cikin Larabawa na yaƙe-yaƙe tsakanin kabila da kabila sai mutum ya taso ya iske kabilar su ana yaƙi shi kakansa ya iske ya tada wannan yaƙi ko shi ma sai ya kawo ta kuɗi ya tayi an taɓa wani yaƙi tsakanin Larabawa sai da kusan shekara 100 ana wannan yaƙi a ran shekara 100 me ya hada wannan yaƙi watan taguwa ya doki da kuma wato mai mutaki godiya ko da godiya da doki aka sa tsere dahis wal gabara suna wannan dawaki dahis shine namiji gabara ita ce mace da aka tsara kankurkin tsere tsakanin wannan dawakin sai yan fatikin masu mace sai suka shirya dasis wani wanda zai zo ya sa wannan dokin tsoro a saman hanya idan dokin ya rigaye wannan waccan a yi ta wannan godin ya tsorta da dokin domin ya saki hayya sai aka yi hakan an saki dawakin sun tahi ga can mutum a bakin da a cikin daji sai ya sa doki tsoro sai ya saki hanya sai wannan godin ta rige wannan dokin zuwa sai zamanto sanadiyar tsakanin faɗa su har ake shekara 100 ana yaƙi akan wannan abin
sannan kuma game da ruwa suwa da wata aqida shi yasa ɗaya daga cikin wani bawan Allah yake cewa innal ma'a ma'a abi wa jaddi waji wa bi innal ma'a ma'a jaddi wa innal ma'a ma'a abi wa jaddi wa bi ilizu hawaitu wa zu tawaitu yace ruwan da ruwan babana ne amma rijiyar ko ni ne gina kaya ta da ka musuna da matsaloli da dama na kan kabila inda game da kabila ce ko da kabila ku ba ta da gaskiya inda zai taso ya iska ce kabila su ce ke fara akan wata kabila to zai kewa ka musu yaje ka yaki da wannan ka idan muka dibi misalin ta a tarihi na shu'ara al-jahili fulaki ibn al-qais Amir Dullal Ibn al-Qais lokacin da ya taso da ya taso yana matashi aka kashe babansa gun ay hijai gun nuna wannan hijai gun mai da martani har aka kashe shi shima ya taso ne yana difa'i akan kabilar su to suke da wannan abin na kabilanci tace to na san ku da kabilanci dan haka wannan ruwa ba kowa ke da shi cikin ku ba ku zauna ne wani dan lokaci banda mun da kabilanci sai suka tura kowa ya kawo iyalin shi sai aka fara kawwata gari asalin a kafa garin Makka kenan asalin kafa garin Makka kenan yanzu ana nan har Annabi Isma'il ya girma Annabi Isma'il da ya girma sai mahaifinsa Allah subhanahu wataala ya masa rasuwa su kuma sai suka aura masa ɗaya daga cikin mata na Laraba shi yasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin zuriyar Annabi Isma'il idan ka karanta tarihi da an zo gun Adnan jiga ne na Annabi Isma'il alaihi afdalus salatu wa atammu taslim shi yasa nace tun fare Annabi Isma'il ba larabe ne wato annaba guda uku sune larabawa Annabi Isma'il Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annabi Shu'aibu da Annabi Salihu wannan sune cikin annabawan Allah wa'anda suke asalin su larabawa ne amma dukkanin sauran annabawan ajamiyun ne ba larabawa bane to sai Annabi Isma'il aka aura musu ɗaya daga cikin wa'annan matan ana nan sai wata rana sai babansa Ibrahim yazo ka masa ziyara da yazo sai yazo ya iske garin ya girma Isma'il yayi aure sai kun kusa gidan Annabi Isma'il sai tarar ba Isma'il amma akwai matarsa sai tambaye ta ina mijinki tace mijina ya tafi wajen wato mijina ya tafi wajen farauta sai tace masa to ya halin ku ya halin da kuke ciki wani halin kuke ciki ma'ana sai tace masa ka tace ai sai a hankali ta yi tauri tace ai lamura su yi tauri ba komi sai wuya abubuwan gasu nan ba dama dai ga wani cikullu cikin tsanani ne muke bai abin da sai a hankali garin da ya like sai ya ce mata to idan mijinki ya dawo faqra'i alaihi salam ki karanta masa aminci ki ce ina gaida shi wa quli lahu ko zan kuma ki gaya masa yughayyir atbata babihi ya canza kofar gidansa idan mijinki ya zo ga gaisuwa sallama ki karanta masa assalamu alaikum sannan kuma ki gaya masa sako na biyu ya canza kofar gidansa sai Annabi Ibrahim ya jiyo falamma jaa Isma'il lokacin da Annabi Isma'il ya dawo sai ya ji a ransa kamar dai an samu bako a gidan sai ya tambaye ta hal ja'akum min ahad shin akwai wanda ya zo muku an samu bako a gidan faqala ta dace na'am ja'ana shaykhun kaza wa kaza wani ya ce mai sufa kaza da kaza ya zo muna fasalna anka sai ya tambaye mu game da kai kana ina fa akhbartuhu sai na bashi labari cewa ka tai wajen farauta wasalani kaifa aishuna sai kuma ya tambaye mu yaye muke rayuwa fa akhbartuhu sai na bashi labarin cewa anna fi jahdin wa shidda algarin yayi tauri muna cikin tsanani da bila'i فقال سيتمين فقال سي اسماعيل يتي متى فهل اوصاك شن يا ميكي وصيه فقالت نعم تتي ايه امرني ان اقرا عليك السلام يا امرتني اذا كزو ان كرنتا مك سلما سنه ويقول غير عتبه بابك يتي من كما كانز قفر جدنك قال سيتي ذاك ابي اي وانا لتيزن ده يزو ا جدن بابانا ني wannan dattijon mahaifina ne
wa kad amarani an ufariqiki haqiqan babana ya umarce ni da in rabu da ke da yace in canza kofar gidana ma'ana in rabu da ke da haka ilhiqi bi ahlihi ki je na sake ki shi yasa malamai suka ce watan baki yake kai mutum ga mahalaka baki yake kai da mutum a mahalaka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisi mu'az bin jabal yace sai manzo Allah yace min kuffa alayka hadha ka rike wannan sai annabi kama harshen sa haka sai mu'azza yace aina la mu'akhaduna bima natakallam bi yanzu manzo Allah za mu rike abinda muke magana da shi fa kala sai manzo su sake cewa taqalatuka ummuka mahaifaka tayi barinka dama mahaifaka wata haifaka ba ma'azu kana tsammanin mutane za su ga jahannama akan abinda jikinsu da cin suka aikata ai ba abin da ke kai mutum jahannama face sai abin da halsa sai ya girba an tabe manzo sallallahu akan wai ni ne nafi komi kai mutum jahannama annabi ce al-lisanu wal farsh halshi da kuma farji yake kai mutum jahannama har ma a wani hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ce duk wanda zai alkawalin kare min bakinsa da farjinsa ni kuma na yi masa alkawalin tikin aljanna idan za ka kare bakinka da gayin ƙarya da kuma gayin magana ta shirme da giba da gigara da annamimanci da abin da su dace ba kuma za ka kare farjinka da yin zina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce na yi maka alkawalin tikin aljanna gashi mata annabi isma'il halshe ya kai ta sa mijinta ya rabu da ita yasa mata mu dinga sani abin da za mu gayi daga cikin haƙƙin miji akan mata ta dinga kare sirrin shi haramun ne mace ta dinga fitowa fili a waje tana gayin sirrin mijinta Allah subhanahu wataala ya tsine ma duk matan da za ta yi wani abu tsakaninta da mai gidanta a cikin ɗaki ta fito waje tana bayyana haka Allah ya tsine ma duk mijin da zai yi wani abu da shi da matarsa a cikin ɗaki ya zo a waje yana bayyanawa don haka akwai sirri tsakanin mata da miji ba amfani zamantakewa aure idan ba sirri tsakaninki da mijinki to mata annabi Isma'il bakinta da kauɗi kasa akwai wasu mata idan ta fara surutu kamar tsawa ka take cirr da ta nan shi yasa wallahi ba kowace mace za ka dinga bari tana shiga maka gida ba wata idan tana shiga gidanka wallahi musiba ce ta haddasa fitina don bakinta kamar reza yake tana gayyin wata musiba zai taru da ka ga matan ana fara a gidanka mata suna taruwa to wallahi musiba ne taɓa alkhairi cikin taron mata wallahi kaga mata sun taru wuri guda in dai ba makaranta ba Qur'ani ake karatu wallahi ba alkhairi kaga an kora wata majalisa a gidanka ana zawa waga ta zo nan ta zo da kaga sun kai su uku wallahi ka dauki mataki in ba kai hankali ba matan ka tashi hankali zai tashi dan idan bida za a ce to ke wance ha ba ke ga sallah bi mijin ke so miki tsakani ai a tawada da shiga shi da ya so miki kai ni wallahi mijin ai na zahiri da ya so miki gizina kai da ya so gizina kawai kana dawa da maraice da 'yan kayan ka kana sallama ki arsa baka sallama layya ya kaso gizina musiba ce Allah ya sauke Allah ya gafarta mana to gashi mata annabi Isma'il watan tayi bakinta ya kai ta da mahalaka shi yasa wasu suka ce baki kamar maciji yake da haka mu dinga kiyayewar abinda za mu dinga furta duk abin da zaka furta ka san cewa mala'iku suna rubuta wannan abin Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace sai ya ce mata da haka ilhaqi bi ahliki ki je gogiyar lanki fatallaqaha sai sake ta sai annabi rahimi sake Isma'il sake matarsa wa tazawwaja minhum ukhra sai ya aure ɗaya daga cikin wasu mata na larabawa wanda suke zaune tare da shi a cikin garin Makka falabisa anhum ibrahim ma sha Allah sai annabi ibrahim baya wannan lokaci sai kuma ya dawo yana zuwa sai ya shiga akan gida annabi ibrahim sai ta da babu Isma'il sai dai iske matarsa fas'alaha anhu sai tambaye matar ina annabi ina mijinki yake fa qalat zati kharaja yabtaghi lana ya je ne wani abinci ya tayi kwadago ya tayi kawo abinci qala kaifa antum sai ya ce mata ya kuke qalat wasalaha ana aishihim wa hayatihim sai ya tambaye su ya rayuwarku take da kuma yanayinku. Faqalat, sai ta ce nahnu bi khairin wa sa'atan wa athlat ala Allah, tace mu kam wallahi alhamdulillah mun gode ma Allah. Faqala, sai ya ce ma ta'amukum, mi wani irin abinci kuke ci? Qalat, tace al-lahmu, abincin mu kawai nama ne, gidan nan kawai nama ake ci. Qala, wa ma sharabukum, mi abin shan ku? Qalat, al-ma, tace ruwa. Faqala, sai ya ce Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma, ya Allah ka sa musu albarka a cikin naman su da kuma abin shan su. Ya tambayta ya rayuwa, tace wallahi lahiya lau muke, mun gode mu Allah alhamdulillah masha Allah. Abincin kuwa, tace ai kawai gidan nan nama ne da kuma ruwa masu da ruwan zamzam muke sha. Yace Allah ya muku albarka a cikin abincin da kuke ci. Kaga da yawa daga cikin mata dan damfala da rashin hankali, sai ga suna zo suna bayyana sirrin mijinsu. Wani lokaci kuma har da wani rashin adalci na mazan, sai ga namiji zai koma a waje ya ci abinci mai kyau, zai zo gumi mahawacci a datsa masa nama, amma matar shi wallahi tun soyayyen sallah sai ta je wajen suna. Eh, akwai su da yawa zai iya ci nama a waje, amma matar sa daga soyayyen sallah kuma ta je wajen suna, sai ta huta ta kai kare ne, tana jira a rinto masa tsallincin nan, ta dai sa bakinta saboda bai gida bai kawo a gida, amma shi a waje masha Allah eh kullum zai ci tsire, amma a gida kuma ba haka bane. Annabi Ibrahim bai cina bane matarsa, an ta ga manzo Allah sallam ni haƙin mata akan mijinta, annabi ce an ta ta imu ha iza ta inta, ka ce da ita idan ka ce mai kyau, ka ce da matanka idan ka ce mai kyau, wa taksuha idza tasaita, ka tufa ta da ita idan ka tufaya, sannan wala ta daribu wajha, karka buki fuskar matanka, bai da kyawa musunci kuma wala ta qabih, karka ce mata mummuna. Sai annabi sai faqala annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ke ba mu labari, sai yace idan annabi Isma'il ya zo ki bashi, ki karanta mai salawa, ki ce mai assalamu alaikum, sannan kuma ki ce masa an yusbiti atabata babihi, ki tabbatar da kofar gidansa kada ya kuskure duk abin da yake kofar gidansa kada ya canza ta. Sai ya tafi yasa, annabi Isma'il da ya dawo sai ya tambaye matar, har wani ya zo a gidan, tace mun zo wani cizo ya zo mana kaza da kaza da kaza, ki ce mai miki wasiya ba? Tace ya min wasiya na harin da ya kakin wasiyin, ya tambaye ni ya muke rayuwa, na ba shi a amsa cewa alhamdulillah muna cikin kwanciyar hankali, duke oke gashi ba damuwa ba matsala, sannan abincin mu nama da ruwa, sannan ma ya ce in karanta maka sallama a ƙarshe, kuma ya ce duk yadda kake yi kar ka kuskure ka canza kofar gidanka. Ya ce fa za ka abi, wannan mahaifina ne, abin da yake ni in tabbatar da kofar gidana, imana duk yadda nake cikin hali nake kar in rabu da ke, saboda ke mata ce wanda ya kamata a zauna da ita. Bayan wani ɗan lokaci sai annabi Ibrahim ya dawo a garin Makka, suka gina ɗakin Ka'aba. Asalin gini na fari kenan, wanda shi ne ginin da annabi Ibrahim da annabi Isma'il suka aiki suka gina, wanda wasu malamu suke cewa mala'iku suka fara gina ɗakin Ka'aba, amma a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa annabi Ibrahim shi ne wanda ya fara gina Ka'aba. Ku gane Ka'aba an gina ta kusan gini guda hudu. Gini na fari shi ne ginin da annabi Ibrahim ya yi da shi da annabi Isma'il, kuma sun yi addu'a suka ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiu du'a. Allah subhanahu wa ta'ala ka karba mana addu'an mu, domin kai ne mai karban addu'o'i. Gini na fari kenan. To bayan wani dan lokaci sai aka samu ruwa, suka roshe ɗakin wani bangare da suke ɗakin Ka'aba. Lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 30 da wani abu, bai kai 40 ba, ba shi annabta ba. Ɗakin Ka'aba wani kote ya roshe, sai aka ce to duk wanda ya san kuɗin halal ne babu haramun cikin dukiyarsa ya kawo a ɗakin Allah. Sai aka tattara kuɗi don a gyara ɗakin Allah, amma kuɗin da aka tara ba su isa a mai da ɗakin Ka'aba yadda ke gini na fari, wanda gini annabi Ibrahim ya gina sa. Sai aka ƙara rage ɗakin Ka'aba, sai suka ɗan rage shi. A lokacin ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ɗora Hajarul Aswad, suka ɗora dutse a wajen Hajarul Aswad, sai suka yi saɓani wanda zai ɗora. Sai suka ce to duk wanda ya shigo cikin masallacin nan mun yarda mun ittifaƙi shi ne zai ɗora wannan Hajarul Aswad. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya sanya wanda zai shigo kuma shi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shigo, shi kuma da yake hakimu ne, akwai hikima a cikin lamarinsa. Sai ya shifi da rida a kin sha musoransa, ya ta ɗora dutsen gaba ɗaya.
sama wannan illan sai ku kowa ya sama daga cikin kabilun shi aka dora hajjul aswad gini na biyu kenan gini na uku a lokacin da Annabi yake raye yayi addu'a yace ina ma Allah zai bani dama ko ya kawo da zai mai da dakin Ka'aba akan ginin gawa Annabi Ibrahim da Isma'il suka gina shi aka samu a daula umawiyya bayan shekara 40 ta safarin rasul manzal sallallahu alaihi annabta a hijriya an shiga daula umawiyya ta aka samu sai daga cikin shugabannin daula yayin roshin sahaba ya fara mira ta kan gini annabi isma'il lokacin da hajjaj bin yusuf ya zo a taqafi ta shigo ya roshin ka'aba mira ta gini na biyu wanda kafirai suka yi wannan shine asalin gini da aka yi makaba gini guda hudu to da annabi isma'il Allah subhanahu wataala ya ce ambata mana labarin sa a cikin littafi mai girma shine alqur'ani kuma har duniya ta da ana karanta tarihin annabi isma'il Allah ya ce innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya lalle shi ya kasance mai cika alkawali sannan kuma manzo ne kuma annabi ne sai Allah ya ce
wa kana ya'muru ahlahu وكان عند ربه مرضيا
يا الله سبحانه وتعالى وكان يأمر أهله بالصلاة حقيقة النبي إسماعيل يا كسنجينا فورين يلنسى بالصلاة دين صلى الله سبحانه وتعالى يا بام الأبائل النبي إسماعيل ينا فورين يلنسى في صلى كمدى الله سبحانه وتعالى وقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها
نعم
لا
subhanahu wa ta'ala ce wa amur ahlaka ka umanni iyallanka ka fori iyallanka ka tsaya da iyallanka bis salati game da yin sallah sannan wasbir alaiha ka dage ka wannan abin koran iyallai anai hadisi na ne yace sallallahu alaihi wasallam murru abanakum bis salati bi sab'in ku fori iyallanku iyayanku maza da mata da yin sallah shekara 7 wadrubuhum alaiha bi 10 idan suka yi shekara 10 ba sa sallah annabi ce ku buge su sannan wa farriqu bainahum fil madaji'i ku raba musu gurin kwana tsakanin maza da mata a yayin suka yi wannan shekarun da haka annabi ya ce a fori yaro da yin sallah shekara 7 yanzu kaga sai tura suka yi mana wayo aka ce yaro da yake sattan sai a sashi sai da yake sattan sai a sashi sai ba ku kai akwai masa sallah sai yazo sai yanzu yanzu suka gane wanda suka sun yi civilization dan waye yaro ba za a koya masa sallah ba amma za a kashi da dandan fan sai ta koyo masa waƙoƙi da rawa sai ga ya dadanka cikin gida ba iya komai ba iya karanta maka ashhadu an la ilaha illallah amma ya iya rawa musamman ma idan Allah ya gama ka da shi mun mace ba ta gane addini ba ɗan music ɗan gayu kana kasuwa kana neman abinci ka kuma da ɗan inuwa cikin daki kana waje kana neman abinci ta tada music sai ga yaro jariri bai iya magana ba amma da za a danna music sai ga yana dan girki zai yana dan rawa in karen yo bai magana ba amma zai iya rawa wai ya ka sama wa zai shi na amsa sallah shi na kai mun mashi ahid da sabon kibi to Allah ya ce wa amur ahlaka hori iyallanka
bisalati
bisalati da yin sallah wasbir alaiha ka dage game da yin wannan abin ka dage me yasa mata la nas'aluka rizqa ba ma na nuhin ba ma nuhin ku tar da azabi kuma Allah duk kasan da zaki wannan kana ne maslahar rayuwarka a cikin duniya amma wallahi in kada ka kuskura ka je lahira yallanka ba sa sallah wallahi ka shiga uku Allah ce la nas'aluka rizqan ba ma neman ka arziki nahnu narzuquka mu su Allah mu ne ke azta da kai wal aqibatu lit taqwa karshen kware yana ga masu jin tsoron Allah subhanahu wataala to Allah ya ce annabi isma'il ya kasance yana umarnin iyallansa bis salati da yin sallah waz zakati da kuma ibadar zakka wa kana inda rabbihi mardiya sanan ya zamanto yardadde gun Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala yake cewa aya ta karshe
wa zkur fil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyya
مكانه
ورفعناه مكانا عليا.
الله سبحانه وتعالى cika ambata musu ya manzo Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fil kitabi Idris labari na annabi Idris. Annabi Idris jika ne kuma kama kunnan annabi Adam alayhi salatu wassalam wanda annabi Adam jika ne na annabi Shitu shi wa daidai da cike aya annabi Adam. To Allah ya ce ka ba su labarin annabi Idris sada kuma annabi Idris huwa awwalu man khatta bil qalam shine farkon mutumin da ya fara rubutu da bik da alqalam duk duniya. Annabi Idris shine wanda ya fara rubutu da alqalami sana wa huwa awwalu man khatta khaytuta shine farko wanda ya fara saka abin sawa a cikin jiki tufafi kenan farko wanda ya fara sa tufafi a tarihin duniya annabi Idris ne. Dan a zamanin da suna sawa suna dinki ne na ana sawa julut fata ce amma zawa annabi Idris bayan ya fara rubutu sannan kuma shine wanda ya fara kawo tufafi na dinka tufafi a sa sannan kuma annabi ne na Allah subhanahu wataala kuma siddiqi ne da Allah subhanahu wataala. Allah ta ka ba su labarin wato annabi Idris lalle shi annabi Idris kana siddiqan nabiyya ya zamanto mai gaskatawa ne game da littafin Allah subhanahu wataala da umurin da Allah subhanahu wataala ya bashi sannan kuma nabiyan annabi daga cikin annabawan Allah subhanahu wataala. Wa rafa'nahu makanan 'aliya Allah ce mun dokaka daraja annabi Idris furi mai nisa wanda Allah subhanahu wataala ya daga annabi Idris wanda haliya annabi Idris yana a sama ta hudu kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka gana da annabi Idris lokacin da yazo sama ta hudu ya kuma sa kofa aka ce man anta waye ka yace ana jibril ni ne malaika jibril wa man ma'aka waye ke tare da kai yace muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad ne da aka bude annabi ce sai da hadiya annabi idris jikana annabi adam alaihi salatu wassalam da aka Allah ce wa rafa'nahu makanan 'aliya mun daga daraja da girma ga annabta ta annabi idris sannan kuma yana huri mai girma a sama ta hudu na zamu dakata na zamu tafara insha Allah sai gobe idan Allah subhanahu wataala ya kai mu abin da muka karanta da Allah subhanahu wataala ya ba mu ladarsa shukure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allah subhanahu wataala ya sanya mu wannan karatun albarka da kuma dukkan musulunci da musulmi ya saka mana da mana mai albarka fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Gracias.